الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وانا يمتشي نرانر أشرين دهود قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wanda ta daidai da rana 29 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya zamu tashi majalisi na 22 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a garin Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka yau zamu tashi aya ta 64 a cikin suratul anbiya in Allah ya so kuma zamu amsa tambayoyi daidai gurgudo waɗanda aka rubuto wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya amin dan Allah ina tambayar wanda aka bawa zakar fiddakai shi ma zai iya bayarwa eh wanda aka ba mu zakar fiddakai idan lokacin ya zamanto yayi rara yayi in lokacin yayi har yadda zai iya fitar da zakkan fiddakai ma'ana zakkan fiddakan da aka bashi ta bashi wadatar samun abincin yau hadda ƙari akan abincin yau wato ya zamanto ahlul wujub kenan ya zamanto ma abincin wajibci to shi ma zai bayar haka nan kuma ta tasalsul dama ai makusudin ta kenan makusudin zakka shine ta samar da mawadata saboda haka idan aka ba mu mutum ya samu ta fuska da yawa to ba zai ce shi kuma ai shi sifar dan sifar talauci ne aka bashi ba a shi ma yanzu ya samu ya zamanto daga cikin ahlul khitab wanda wato umarnin shari'a ta fuskance shi kan ya fitar da zakkar saboda haka shi ma sai ya fitar da zakkar sai dai idan lokacin da aka bashi ya samu wadatar lokacin fitar da zakkan ya riga ya kore kama an bashi kenan gab da za a yi sallah gab da za a yi sallar idi yanda ba zai samu ya bayar da zakkar ba to a lokacin nan ta fada a kansa tunda lokacin ta ya riga ya fita to sai kuma wannan yace tambaya ta ita ce ma'aikacin gwamnati yana iya cire zakka idan kudin sa ya kai yana nufin cewar a fitar da zakka akan albashi ko wani wata ka fitar masa da zakka abinda yake nufi in haka yake nufi wannan mas'ala ce ta sabani akwai malamai daga cikin malaman zamanin nan musamman wanda ya shahara da ya mayar da wannan kaulin shine mashhuri al-Sheikh Yusuf al-Qardawi wanda yake cewar mutum in ya samu albashi sai ya fitar masa da zakka saboda dukiya ce wadda ta zo masa saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku batar daga Allah ya ku wanda kuka yi imani ku ciyar daga halal din abinda kuka yi tsururin sa abinda kuka yi aikin sa saboda haka aikin albashi yace akwai zakka a kansa koda wato bai kai hauli ba bai cika shekara ba amma mafiya yawan malamai sun saba masa sun ce sharadin zakka ya zamanto dukiya ta shekara a hannun mutum amma dan albashi wanda yake wata ma baya yi ballantana shekara shi kansa zakka za a bashi ba a ce ya bayar da zakka ba wanda yake daukan albashi mai kauri ko shi sai idan kudin sun taru idan yana daukan albashi mai kauri amma kuma bukatunsa masu kauri ne to ai kaga shi bai zamanto mawadaci ba domin ita zakka akan rarar akan wadata ne wadata shine ka samu biyan ka gama biyan bukatunka ka samu rarar dukiya wanda har kai shekara daya baka cinye su ba ma'ana baka bukace su ba to wannan su ne zaka fitar musu da zakka koda wannan rarar ya zamanto kan cewa ba kawai ka ajiye su bane amma ka bayar ana juya maka to wannan dai ya nuna wadatarka duk wannan zaka fitar musu da zakka amma albashi kai baka kai hannu ƙwarya wannan babu zakka a kansa wannan shine a fatawar mafiya yawan malamai na wannan zamani amma wanda suke cewa za a biya zakka na albashi ba dai zakka ba sai dai sadaka. Sannan wanda yace malam kudin da ka tara ta shares na banji ba a shi yace wannan hauli, wannan hauli ba sharadi bane na zakka albashi, tunda kamar yanda zakkar noma ba a sharɗin ta hauli, ba shar daga kai girbi wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku bayar da haƙƙin sa ranar girbin sa. Saboda haka idan mutun yana girbi sau biyu sau uku a shekara, ba zai ce sau ɗaya kawai zai fitar da zakka ba, duk lokacin da yayi girbi sai ya fitar da zakka. To dan haka yace ba a sharɗin hauli akai, kamar yanda Allah madaukakin sarki da ya ambaci zakayar a cikin suratul baqara yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, ku ala ya kwanda suka yi imani ku bat ku bayar ku ciyar daga abinda kuka yi aiki kuka yi tsuwurwurin sa, daga kuma abinda muka fitan muku daga kasa. To kaga abinda muka fitan muku daga kasa babu sharadin hauli akan sa. Abinda muka fitan muku daga kasa shine abinda kuka noma, zakkan noma ba a sharadin hauli, daga an yi girbi ake fitar da ita. To haka ma yace abinda kuka yi tsuwurwurin sa, abinda kuka samu kuka yi aikin sa kuka same shi babu sharadin hauli. Haka zalika kamar zakkar ma'adani, idan mutun ya samu ma'adani ya ciro ma'adani ya ciro kuza, ita ma ba sharadi bane sai da hauli. Kana ciro kuza in dai ta kai nisabi, to zaka fitar mata da zakkar ma'adani, zaka fitar mata da zakatul ma'adin wanda yake zakkar dukiya ake musu, ita ma rubu'ul ushr. Sai abinda yake ar-rikaz, wanda yake kudi wanda mutun ya tsinta irin binnewar kudi na jahiliya, to wannan shine ake bada humusi. Amma zakatul ma'adin, zakkar zinari da azurfa ake mata. To sannan yace ta biyu, malam kudin da ka tara ta shares na banki za a iya cire musu zakka idan sun kai. Na farko dai shares din banki ba hanya ce ta tattalin, ba hanya ce ta wato alkinta kudi ta juya su ta hada hadarsu ta hanyar da shari'a ta dace ta yadda da ita ba. Da shares din banki, da shares din trade, da shares din brewery, gidan giya, musulmi baya sa kudin sa anan, saboda bankin dai ba dai bankin wanda yake mu'amala ta musulunci ba, amma banki da yake na riba, idan mutun ya sa kudin sa anan ya zamanto yana kasuwancin riba ne. Saboda haka ba amma duk da haka koda kudi ne na haram sai mutun ya fitar musu da zakka, dan haka shares din da yake da suna banki su ma zai fitar musu da zakka. To sai dai wajen yaya mukyale shares din banki, a ce kana da wata share, alal misali kana da share din wani kamfanin flower ko kamfanin sukari, to su yadda ake fitar musu da zakka idan mutun ya saya ne ya ajiye su a matsayin kudi waɗanda suke kawo masa riba, to ita ribar da ake bashi, dividend din da ake bashi, to shine zai hada shi tare da kudin sa idan lokacin fitar da zakka yayi, ko da basu shekara ba sai ya hada tare da kudin sa ya fitar musu da zakka. Idan kuma kafin lokacin da yake fitar da zakka, dividend din da aka bashi bukata ta bi ta kansa, bai bukata ta taso ya kashe, to babu zakka akai, domin za a ba su hukuncin wato riba ne, almalul mustafad, dukiya da aka yi fa'idarta. Waɗansu malamai suna da ra'ayi daban wajen fitar da zakkar shares, suna duba irin nau'in kamfanin da mutum yake share din a ciki. To amma ba za a yi wa a bada hukunci am ba, sai dai wanda yake da irin wannan da yake son fatawa sai zo a yi masa fatawa akai. Amma dai wannan shine kusan dai a jumlace, wato a dunkule yadda ake zakkar shares, ba akan ita uwar kudin ba, sai dai wanda yake kasuwancin shares ya sayar. Idan ya ga share ta zai shiga ya sai share, saboda yana tsammanin za ta tashi, tana tashi sai sayar ya samu riba sai sake sayan wata share. Sun zamanto share din kamar ita ce wanda yake juyawa yake cinikinta, to wannan zai yi zakatu urudit tijara na attajiril mudir, wato zakkar kayan kasuwanci na wanda yake juya kasuwancinsa shine ya sanya rana a cikin shekara sai ya ga kimar shares din da yake wannan cinikin da su da kuma kudin da suke hannunsa to sai ya fitar musu da zakka domin share din sun zama to kamar urudu tijara kamar urulla na tijara kamar sun zama to hajar da yake kasuwanci da ita kamar mekantini da yake kasuwancin trader yana da sukari yana da magi yana da flour yana da wannan to shares din sai su zama to kamar haka suke kaga shi wannan zai sanya rana ne a cikin shekara sai zo ya duba stock din sa yaga abubuwan da yake da su da takalmansa da komai da komai sai ya hada tare da kudin da suke wajen su sai ya fitar da zakka to shi ma haka zai yi sa rana a cikin shekara sai ya dauki stock ya dauki lissafin dukiyar da yake da ita a wato wannan shares din da yake da su ya hada tare da kudin sa da sauran income sun sa gabaki daya sai ya hada ya samu nisab ya samu uwar kudin sa ra'sul mal da zai fitar musu da zakka sai ya fitar musu da rubu'ul ushr kashi 1 cikin 40 to wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya a azumin bara na samu miliyan 4 sai na fara business na mota yanzu babu jarin ya koma miliyan 2,600 kuma shine motan da nike hawa zan fitar da zakka a kudin sun koma cikin mota kenan ko ita ce motar da kake hawa ai babu zakka a kanka kudi sun zama mota ba ta sayarwa bace ita ce ta hawanka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa alal muslimi fi abdihi wa farasihi sadaqa babu zakka akan mutum wato babu zakka akan mutum akan bawan sa da kuma dokin sa wato dokin da yake hawa da bawan da yake masa hidima babu zakka akan su duk da dukiya ce amma dukiya ce ta amfanin kanka saboda haka motar yanzu da ta koma ta zamanto ko da kimar ta miliyan 2,600 amma ita kake hawa ta zamanto cikin abubuwan da yake na amfanin kanka kuma babu zakka akan kayan amfanin kanka kamar tufafin ka ne ba za ka fitar musu da zakka ba idan ya sanya ahsan wato shi dukiya ba ta zamanto ta kasuwanci sai da niyya idan yayi niyya cewa to wannan motar yanzu ta zamanto ta hawa ba ta kasuwanci ba to ta fitar daga zakka amma in yana nan da niyyar cewa wannan motar ta kasuwa ce amma zan rinka hawa in na samu mai saya zan sayar to wannan tana nan akan zakka sai ya ga kimar ta ya hada tare da sauran kudi ya fitar mata da zakka tana nan a matsayin wato urudut tijara shi yasa malamai suka faɗi wannan cewa abinda yake mayar da dukiya ta zamanto ta kasuwanci ko ta kiniya ta riko amfanin kashin kai da niyya ne niyya ita ce take tabbatarwa to saboda haka kuma sai mutun ya san cewar yana mu'amala da alimul ghaibi wash shahada ne da Allah yake wallahu ya'lamul musliha minal mufsida minal muslih Allah ya san meniyan barna ya san meniyan gyara na'am to sannan amin wannan yace Allah ya kara wa malan lafiya da nisan kwana mai albarka amin malan mutun ne yana da mahaifiya kuma yana da mahaifi yana yi wa mahaifan nasa ihsani duk wata akwai kuɗi da yake ba su sai ita mahaifiyar take yawan tambayar sa kuɗi bayan wanda yake bata da ya ga haka sai ya sai mata babur din a daidaita sahu guda 5 ane mata haya da shi amma duk da haka sai ta tambaye shi kuɗi ya rasa me take da kuɗi to malam idan ya hana ta kuɗin da take ƙara tambayar sa bayan kuɗin a daidaita sahun da ake bata yayi laifi saboda me zai hana ta kada ya hana ta nema yake rabu lafiya da ita Allah ta'ala ya ce fala taqullahuma uffin kada ka ce musu kash kada ka ce musu kash kun san ma'anar uffin yanzu idan ranka ya baci ka zo zaka yi numfashi yaya kake yi ba haka kake ba to haka laraba suka samu wannan kalmar uffin wato ka ji haushi har kai lafazin da za a ga jin haushin tare da kai ranka ya baci to kada ka gaya musu wannan ai fatan ka rabu da ita lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda Allah ya hada shi ya riski iyayensa a ƙarshen shekarun su basu shigar da shi aljanna ba to Allah ka turmuza hancin sa kasa annabi yace amin sallallahu alaihi wasallam saboda haka ai alheri ne ka samu ko yaushe ka bata ka faranta mata rai ka samu yardar Allah ne ridallahu fi ridal walidain yardar Allah a cikin yardar iyaye ne ko yaushe ka faranta mata ka faranta ma Allah ne Allah ya bar maka wannan hanya da zaka samu farin daga ka samu faranta ma Allah sannan har ka rinka damuwa Allah ya hore maka ka samu waye cancanta ka kyautata ma irinka akwai wanda yake fata a ce yana da mahaifiyar yayi mata babu wannan damar kai Allah ya baka wannan damar saboda haka kada ka bari shaydan ya ribace ka ya sanya ka ka rinka ganin kyashin yi ma mahaifiyarka ihsani dan ta tambaye ka in bata tambaye ka ba za ta tambaya ai in tayi tambaya sai ka ce umarni zaki kawai baba ba tambaya zaki ba umarni zaki haka zaka fada Allah ya ba mu albarkacin su na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum antum adh-dhalimun ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قلت لكم ولما تعبدون أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على
Allah ta'ala ya ce faraja'u ila anfusihim faraja'u ila anfusihim sai suka koma ya zuwa ga kawukansu wato ma'ana suka zo suka fuskanci kansu da zargi da juna wato suka koma suka yi tunani akan cewar abun nan fa da ya fada cewa bal fa'alahu kabiruhum hadha babban nan nasu shine ya aikata wannan to sai suka koma suka ce abun fa haka ne faqalu sai suka ce ma junan su innakum antumuz zalimu dahir ai ku ne azzaliman ba wasu ba da kuke cewa innahu laminaz zalimin wanda ya aikata wannan al'amari da iyayen gijinmu hakika shi yana daga cikin azzalimai wato duk inda kake neman azzalimai to yana cikin su da kuka fada to ai ba shi bane azzalimi ku din da kuka yadda kuna bauta ma waɗannan ku ne azzaliman ba wasu ba wannan is uslubin qasr ne innakum antumuz zalimu ku ne azzalimai ba wasu ba wato ku ne ainihin waɗanda kuka kuskure gaskiya domin kun zo kun bauta ma wanda yake ba shi da rai thumma nukisu ala ru'usihi sannan sai aka juyar da su akan kawukansu ma'ana wato sai suka juyar da tunaninsu na hankalin da suka fadaka suka zargi junansu suka gane tambihin da annabi Ibrahim ya yi musu kamar za su ga gaskiya to sai suka juya suka yi girman kai suka yi musu da abin da zuciyarsu ta yadda da shi kuma nukisu ala ru'usi laqad alimta ma ha'ula'i yantahu wallahi ai kai ka sani su waɗannan ba masu magana ba ne Allah ya ce faluki su ala ru'usi aka juyar da su akan kawukansu wannan misali ne na alqur'ani wato karin magana ne na alqur'ani na wanda yake ya ga gaskiya ya juya ya zamanto ya kibinta sai ya zamanto tamkar wanda maimakon yana tafiya kansa a tsaye ya koma an kifar da shi yana tafiya akan kansa kafafun na sama ya juye hakika shine wanda Allah yake faɗa a cikin suratul mulk afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa shine yafi shiriya koko wanda yake tafiya mike akan tafarki madaidaici hakika wanda yake tafiya akan tafarki madaidaici shi yafi shiriya to su bayan shiriyar ta bayyana a gare su Allah ya ce thumma nukisu ala ru'usihim sai aka juyar da su akan kawukansu ma'ana suka ga gaskiya suka take hamiya ta dauke su zafin rai akan cewar wannan abu ne wanda yake sun gaje shi iyaye da kakanni suka ce laqad alimta ma haula yanfuhun haddaran zuwa domin shine ma'anar lam din wannan lam almuwaqqi'a lil qasam wato ai kai ka sani wallahi cewa waɗannan ba masu magana bane to da suka faɗa haka da suka wato suna ce ma annabi Ibrahim tunda ka san cewa waɗannan ba masu magana bane ta yaya zaka ce mu tambaye su da zaka ce fas'aluhum in kanu yamtukun ku tambaye su in suna magana dan me zaka ce mu tambaye su ai ka san ba sa magana mu zaka zo kai mu wannan to suka nuna izzarsu da sandarewarsu da taurin kansu akan karban gaskiya bayan ta bayyana a gare su to wannan duk wanda yayi irin wannan shine wanda Allah yake batarwa yayin da mutum ya ga gaskiya ta bayyana a gare shi sannan ya juya akan kansa ya juya gaskiyar to wannan shine ainihin laifin dan adam ya zama to shaytani dan adam Allah madaukakin sarki yayi shi da isti'dadi da shiri ne ya karbi gaskiya idan ya gani in ya ga gaskiya kuma ya zama to a shirye yake ya sallama mata ya miƙa wuya a gare ta amma ya ga gaskiya ya take to wannan halin shaytan ne halin iblis ne kamar inda ya faru gare shi ya ga Allah ya fifita annabi Adam a kansa amma ya ce shi bai yadda ba shi ya fi annabi Adam shi ne mutum ya ga ilimi ya take ya ga sani ya take ya ga gaskiya ya murɗe ta to wannan shi ne Allah ya buga masa mummunan misali ya ce nuki su ala ru'usi duk wanda ya haka wato an juyar da shi ya zuwa ga ganin haƙa'i Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta kai a sama ƙafa a ƙasa to wanda ya juya wannan ya ga gaskiya ya murɗe ta ya juya ta ba ita yake so ba to sai Allah ya juyar masa da haƙiƙa sai ya zamanto kansa yana ƙasa ƙafafun suna sama sai ya zamanto ma'arufi ya zamanto munkari munkari ya zamanto ma'arufi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato zuciyar da ya zamanto an shayar da ita bin san ranta za ta zamanto kan kofi mujahhiyan wato kamar kofi wanda aka juya shi yanzu kofi idan ka juya shi bakin sa yana ƙasa za ka iya zuba wani abu a kansa to zuciyar da take a haka ba za ka taba zuba alheri a ciki ba idan alherin ya zo haka zai kwarenye ta gefe ba zai shiga ba don ta juye shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciyar ta zamanto la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara ba ta sanin ma'rufi kyakkyawan aiki ba ta inkarin munkari yau da zai ga matarsa tana yawo tana zinace babu komai wannan ai tana da yancinta santa ake ma'rufi ya zamanto munkari a wajensa afwan munkari ya zama ma'rufi a wajensa to wannan shine sakamakon duk wanda ya ga gaskiya ya take ya juyar da ita sai Allah ya juyar da misalin sa to da suka faɗa ma annabi Ibrahim haka suka ce laqad alimta ma haula yanfiqun sai ya samu dama ya ce Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ce qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurukum to yanzu tare da wannan bayan kun san wannan shine ma'anar wannan fa'id litafri' wato yanzu tare da wannan dan me kuke bauta ma wani Allah wanda baya amfana ku da komai wala yadhurukum ko baya cutar ku ai ma'ana baya cutar ku shi ma da komai ta yaya bayan kun san kan cewar ba sa magana laqad alimta ma haula yanfiqun ka san ta yaya za ai kun san ba sa magana to yaya za ku bauta ma ba Allah ba wanda baya amfana ku da komai baya cutar ku domin inde ba za su iya magana ba za su amfane ku da komai ba domin da za su amfani kansu da sun yi magana
domin shi kansa iya magana ai amfani ne. Ta yaya zaka san mutane, ta yaya zaka iya sanar da abin da kake so in baka magana? Rashin magana ai tawaya ce. Wanda ku yake tawayayye ya kasa amfanar kansa, tunda ku yake kasa amfanar kansa, ta yaya za a yi amfane ku? Saboda haka shi yasa sai Annabi Ibrahim nan da nan ya cefe, yace afata abudu, ne ya kawo da fa littafre. To in kun san wannan, ta yaya za ku bauta ma wanda ba Allah ba, wanda baya amfanar ku da komai, ko ba zai cuce ku da komai ba? Nan sai bai ce afata abudu na min dunihi ba, ta yaya kuke bauta ma ba shi ba? Sai ya faɗi Allah domin ya nuna musu shine yace cancantar ya zamanto an bauta ma, kuma da suka ki bauta masa su ne suka tabe. Sai ya ce uffin lakum walima ta'buduna min dunillah, tir da ku da kuma tir da abinda kuke bauta ma ba Allah ba. Ya sake maimaita min dunillah, ba Allah ba, saboda tabarruki da ambatan sunan Allah, da nuna cewar mai cancantar a kadaita shi da bauta shine dai Allah. Yayi ta maimaita shi, bai kawo zamiri ba, ya rinka cewa shi shi, a'a sai ya fade shi da sunansa na jalala domin ya tabarruki da shi, domin kuma babu abinda kafirai ba sa so irin aitanana ta musu sunan Allah. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن aka ambaci Allah shi shi kadai, to zukatan waɗanda ba sa yadda da lahira sai su rinka kyama, sai su rinka jin babu daɗi, ransu ya baci, su rinka kyamar wannan. To shi yasa shi kuma Annabi Ibrahim yayi ta maimaitawa saboda cancantar Allah ga bauta, da kuma cewar shine abinda wato kafirai ba sa so su ji. Abinda ake nufi da uffin shine kamar yadda muka ambata wajen tambayoyi, wato kalma ce ta nuna a kyama da damuwa da rashin yadda da kuma a rashin amincewa ga abinda mutum ga abinda mutum ya gani. Wato tir da ku, ban amince ma wannan abinda kuke ba, da ku da abinda kuke bauta ma ba Allah ba. Afala ta'qulu, dan me ba za ku yi hankali ba, dan me ba za ku hankalta ba? Wato in har kun san cewar waɗannan ba sa amfanin ku, ba sa cutar ku, ta yaya za ku bauta musu an dai kuna da hankalin kawo kanku? To da suka faɗa haka, Allah maɗaukakin sarki sai ya ce qalu harrihuhu, wato da suka ji wannan jawabi an wato an rusa su a hujja, an rusa su a hujja wadda har hujja ta bayyana a gare su, kuma daga baya suka juya baya suka take ta. To da Annabi Ibrahim bai ji tsoro ba, sai zo ya fuskance su. Ku duba ku ga irin wannan karfin rai na Annabi Ibrahim da tsayawarsa akan tauhidi, wanda ya sanya shi ya cancanci irin yabon da Allah maɗaukakin sarki yayi masa, yake tai masa kirari da cewar wato shi hanifi ne, ba hanafi ne, wato mai karkacewa dukkan hanyoyin shirka, ya tsaya kyam a tauhidi shi kadai a cikin taron al'umma baki daya da sarkin, wanda yake sarkin Jabberi ne, wanda har yake da'awar kan cewa shine mai kashewa, shine mai rayarwa, wanda sauran sarakuna ba sa wannan da'awar. Shi yayi da'awar cewar sifar da take sifar Allah ce ta rayarwa da kashewa, shi ma shi yake kamar yadda kissarsa ta zo a suratul Baqara. To a cikin wannan taron Annabi Ibrahim shi kadai yana saurayi, tunda a lokacin sun ce sami'na fatan, ko saurayi ne, amma yazo ya fuskanci wannan taro ya turmuza hancin su akan hujja, yace afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa shay'an wa la yadurrukum, kuma yace musu uffin lakum, yace tir da ku walima ta'buduna min dunillah. Bai tsaya akan cewa tir da su ba, sai da ya hada waɗanda suke bauta ma ba Allah ba, don ba su da wani kitirani, kuma gumaka haƙƙin su a ambace su da mummunan ambato, a ambace su da mummunan ambato, ba wai a zage su ba, tunda Allah ya hana zagin su, kar ya zamanto zari'a, kar ya zamanto hanya na su ma su zage Allah. Amma a faɗi abin da yake na haƙiƙar su na mummun, a faɗe su da mummunan ambato na kan cewar abin da ake itiƙadi a kansu ba su cancance shi ba, to wannan haƙƙi ne a faɗa. Shi yasa Annabi Ibrahim bai tsaya akan yin tir da su ka mutanen kadai ba masu bautar, sai ya tir da abin da ake bauta ma ba Allah ba. Sannan kuma duk da haka bai kyale su a haka ba, sai ya yi muhadabar su, ya janyo hankalinsu, ya yi zance da tunaninsu, ya ce afala ta'qulu, dan me ba ku hankalta? Ma'ana abin da nake gaya muku abu ne na hankali, inda za ku yi tunani, ba abu ne wanda yake ba za ku iya fahimtarsa ba, ba abu ne wanda yake sai ni kadai ne zan gane shi ba dan me ku ba za ku hankalta ba to al'adar wanda duk aka fuskance shi da hujja ya zamanto an kayar da shi akan hujja to sai ya koma a bama wato sai kuma ya koma ayi karfi a nuna karfi sai a koma karfa tunda hujja ta ki to sai duka Allah yace qalu harrihuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il sai ce ku kone shi suka ce su mutanen ku kone shi qurmus bas sai ma ahriquhu ba wato at-tahriq shine ka kona abu yanda zai zamanto ba zai yi saura ba ya kone qurmus suka ce ku kone shi qurmus wansuru alihatakum ku taimaki iyayen gijinku in kuntum fa'ili idan ku mai masihi ne wato in dai za ku tashi kanku ku bada taimako ga addininku ga gumakanku to ga abin da za ku wannan tahrib ne wato zaburar da al'umma gabaki daya a ziga su akan su yi yunkuri kan su ceci hanyar su kan su ceci addininsu su ceci gumakansu to da suka faɗi wannan shine suka tara itace kowa ya haɗu aka tara wuta aka gina gini babba kamar yadda Allah ta'ala ya ce qalubnu lahu bunyana fa alquhu fil jahim suka ce ku yi gini ku gina masa gini wanda za a rura wuta a cikin sa sannan ku jefa shi a cikin wuta wannan sun faɗi wannan ne a cikin ɗaya daga cikin bisa shawara kuma suka tsaya akai tunda a cikin suratul ankabut Allah ya nuna kan cewa a matsayin shawara suke yi domin Allah ya ce wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harrihuhu fa anjahu Allahu minan nar jawabin mutanansa shine ku kashe shi ko kuma ku kokone shi wato ku kone shi qurmus to sai suka zabi konewar suka ce harrihuhu wannan umarni ne suka bayar su mutanen wanda a zahiri shine zai zamanto umarnin sarkin ne domin babu wanda yake da ikon sanyawa a yi ma mutum irin wannan azaba in ba wanda yake da mulki a hannunsa ba saboda haka umarnin bayarwa kan cewa a kone shi to umarnin shi sarkin ne wanda ake ce masa Namrud wanda zahiri laƙabi ne na sarakunan Kaldaniyawa sarakunan mutanen annabi Ibrahim to shi ne sai aka sa shi aka yi wannan ginin sannan aka sa shi a cikin majaujawa an ce wani mutum ne daga cikin mutanen Farisa shi ne ya zo ya ba su wannan fikirar da ya ji za a yi saboda maƙiyin Allah ne maƙiyin annabawan Allah sai ce ai ga yadda za a yi ku sa shi a cikin majaujawa wato abin nan an san majaujawa ai ko wadda za a sa mutum a juya sannan sai a wulla shi tunda ba za a iya zuwa a sa shi a cikin wutar ba dole sai an jefa shi da karfi yanda zai fada saboda nuna cewar wato wutar ba karamar wuta bace wuta ce wanda yake ba za a iya zuwa kusa da ita ba in ana so wanda za ake so a jefa shi ciki sai dai a jeho shi daga nesa to wanda ya ba su wannan fikirar shine wani mutumin Farisa kuma waɗansu malaman tafsiri sun ce wato ya zo musu a Iblis ne ya zo musu a surar wannan mutumin ya nuna musu yadda ake yin majaujawa suka yi suka sanya annabi Ibrahim a ciki sannan aka jefa shi a cikin wannan wuta da aka jefa shi a cikin wannan wuta ƙarshen abin da ya faɗa shine hasbi Allahu wa ni'mal wakil kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ta'ala yace qulna ya naru
kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan wa ja'alnahu al-akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati baratna fiha
Allah ya ce kunna ya naru sai muka ce wannan babu wani atafi babu wani tafri'i wato bayanin a bil mujawara wato da suka yi haka Allah ya ce muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan
ki zamanto mai sanyi, wa salaman ki zamanto lafiya, sumul ala Ibrahim ga Ibrahim. Wannan magana ce ta kaddara, umarni ne na Allah, wato iradar Allah aka zare ma wuta kunanta. Saboda haka kunan wuta da take yi da izinin Allah ne. Idan Allah ya hana ta wannan izinin, ba za ta kuna ba. To shi ne umarnin Allah, al'amrul kauni al-qadari. Domin al'amarin Allah haka yake, idan Allah ya ce zama abu kaza, shi ya zama. Domin komai halittar sa ne, kuma shi ya ba mu kowane abu irin halittar da ya bashi, kuma kamar yanda ya bashi yana da ikon ya hana shi, yana da ikon ya janye wannan sifar da wannan ɗabi'a. To Allah ya ce ma wuta ta zamanto sanyi, kuma sanyin ba sanyi wanda yake mai halakarwa ba, domin shi kansa sanyi azaba ne. Sanyi shi kansa uku, shi kansa azaba ne. Kana gani dai irin mutane yanda in sanyi ya zo, yanda idan mutum kwanakin ba shekarar a cikin watannin baya nan da aka yi wata iskar sanyi a kasashen a cikin jihohi na America, ake cewa duk mutumin da ya zamanto a waje miƙidarin minti biyar to zai halaka. Yayi miƙidarin minti biyar halaka zai, saboda ga baki ɗaya jinin shikenan sai ya motsa ya zamanto baya jiyawa, shikenan sai gabobin su mutu, shikenan sai mutuwa. To ita shi kansa sanyi uku ba ne. To amma sai Allah ya ce wa salaman, da kuma lafiya, sumul aminci, wato sanyin da zai zamanto amintacce. Saboda haka yana cikin wutar mai kuna ce, amma ban daga Ibrahim, ita ba mai kuna ba ce. Kuma ya ce ala Ibrahim, ga Ibrahim, wato keɓantacciyar ketawar al'ada ce ga annabi Ibrahim, mu'ujiza daga cikin mu'ujizojin annabawa. To da suka yi a lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a ciki, ƙarshen abin da ya ce shi ne ita ce wannan kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibn Abbas a cikin Bukhari ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya ishe mu kuma madalla da shi a madogara. Ya ce wannan kalmar Ibrahim ya faɗe ta yayin da aka jefa shi cikin wuta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta yayin da mutane suka zo suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yayin da mutane suka samu annabi Muhammad suka ce masa sallallahu alaihi wasallam, ai mutane sun yi taro mai yawa domin su zo su sake far muku, don haka ku ji tsoronsu. Sai wannan magana ta kara musu imani, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Sai suka juya da falala ta da ni'ima daga Allah da falala, kuma suka bi ta farkin yardar Allah. Wallahu dhul fadli azim, wanda ya nuna albarkar wannan kalma, albarkar wannan kalma domin neman nasara daga Allah, domin neman tsira daga Allah, domin neman taimakon Allah, ita ce kalmar da Allah madaukakin sarki ya kiyaye mana a cikin al'umma. Kaga dai ga Yahudawa sun zo bayan annabi Ibrahim, ga Nasara sun zo bayan annabi Ibrahim, ga musulmi mun zo bayan annabi Ibrahim, kowanne yana cewa annabi Ibrahim nasu, amma babu wanda ya cancance shi sai mu. Shi yasa Allah ya ce inna aunan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladina amanu, wanda suka fi kowa cancanta da annabi Ibrahim sune wallahi waɗanda suka bi shi da wannan annabin, da kuma wanda suka yi imani, mu'minai kenan, mu kenan insha Allah. To mu ne kadai muka samu wannan sirrin ta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yahudawa ba su da hasbunallahu wa ni'mal wakil, Nasara ba su da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saboda haka ita ce kalmar neman taimakon Allah. Amma abinda ake faɗa na wai adadinta in aka yi lissafi 450 ne ko adadi karamin adadi 12, duk wannan bai taso ba. Lissafin huruf baya cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kai tawassuli da ita, ka faɗe ta,
ya zo mana dai yin ta sau bakwai da safe da kuma sau bakwai da yamma hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya zo daga cikin adkarus sabahi wal masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa wanda bi yayi a rana Allah zai isar masa saboda haka kaga Allah ya isar ma annabi Ibrahim sharrun kunan wuta abinda ya fada shi ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma abinda ake ruwaitowa cewar yayin da aka zo yayin da aka sanya annabi Ibrahim a cikin majaujawa za a jefa shi sai mala'ika Jibril ya zo ya ce masa kana da bukata sai ya ce amma gare ka ba ni da bukata amma ga Allah ina da bukata sai ya ce masa to ka tambaye shi sai ya ce ai saninsa da halina ya wadata ga barin na tambaye shi kun ce Allahu akbar wannan ai ya ci karo da akida domin wannan maganar ta ci karo da akida abinda ya fi addu'a yi amma wannan ruwaya cewa take wai ai ba shi da bukatar yi addu'a saboda sanin halinsa da yake ciki baya bukatar yi roƙi Allah to kenan annabawa da suka roƙi Allah sun yi laifi sun yi kasa a gwiwa kenan to da haka wannan babu wani isnadi riwayoyi ne daga cikin isra'iliyat wanda bai halatta mai imani da shi ba duk da malaman tafsiri suna ambaton su amma koyaushe aka ambace su dole ambace su tare da inkari daga cikin malamai da dama da suka yi inkari akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa yace wannan bai halatta ba a ce wannan ya fito daga cikin labarurukan annabawa yana daga cikin Isra'iliyya da bai halatta mai imani da su ba saboda annabawan Allah da suka roki Allah ba rashin tauhidi bane kuma wai ka ce Allah ya san halinka dan haka baka bukatar ka taimake shi baka bukatar ka tambaye shi wannan ya saba shari'a domin shari'a shine ka roki Allah dan yana so a roke shi kuma haka annabawa suka yi a cikin kowane hali kuma gashi ma riwaya ta nuna kamar yanda yazo a daya hadisin na Abdullahi ibn Abbas shi ma a cikin Bukhari yace karshen abinda annabi Ibrahim ya faɗa da aka jefa shi cikin wuta shine hasbiyallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe ni madalla da shi a madogara to Allah madaukakin sarki yace wa aradu bihi kaida kuma suka nufi makida tare da shi wato suka nemi makaru shirin cutar da shi da kaskantar da shi da wulakanta shi faja'alnahumul ahsarin sai muka sanya su sune mafita sune tababbu wato sune waɗanda yake sun yi nufin abu ba su cimma sa ba domin tabewa shine ka nufi yin abu amma baka cimma burinka ba to Allah ya kira su al-ahsarin wanda suka fi kowa tabewa domin ba su samu wani abu wanda suke bukata ba domin abinda suka so su halaka annabi Ibrahim abinda suka so su bada nasara ga gumakansu to ba su samu ko ɗaya ba to Allah madaukakin sarki yace wa najjaynahu wa luta muka tsurtar da shi kuma muka tsurtar da Lut wato annabi Lut wanda dan uwansa ne annabi Ibrahim yana da dan uwa da ake ce ma Haram to ɗansa annabi Lut ya kasance yana tare da shi to Allah ya tsirar da annabi Ibrahim tare da annabi Lut da kuma matarsa shi annabi Ibrahim Sara amma kasancewar tana tare da shi ya wadatar ga sai an ambace ta tunda tana tare da shi a duk inda yake mace tana tare da mijinta in aka ambaci mace in aka ambaci miji ita ta shiga cikin ambato inda yake ba ta tare da shi kuwa to shine ake ware ta kamar mata annabi Lut da matar annabi Nuh tunda su ba sa tare da mazajensu a imani sai aka ware su Allah ya ce muka tsirar da shi da Lut ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ya zuwa ga kasar da muka yi albarka a gare ta ga talikai wato Allah ya fitar da shi daga kasar da yake ya tsirar da shi tsirarwar ya tsirar da shi daga wuta ya tsirar da shi daga mutanen da suke bautar wani Allah ya raba shi ya kuma tsirar da shi daga kasar da ake bautar wani Allah kowanne daga ciki wato ibtila'i ne kowanne daga ciki azaba ne wuta azaba ce ga jiki zama tare da waɗanda suke bautar wani Allah ita ma fitina ce a addini zama a kasar da ake bautar wani Allah fitina ce saboda kasa ce da ake Allah ya ɗauke albarka a cikinta saboda sako da ake to Allah dai ya tsirar da annabi Ibrahim daga wannan ya tsirar da shi ya zuwa ga wata kasa domin a nuna kan cewa wato ma'anar tsirarwa ya zuwa ga wata kasa wato ya fitar da shi
daga kasar da wato ake bautar wannan Allah, daga kuma mutanen da suke bautar wannan Allah, ya zuwa ga kasar da ya mata albarka ga talikai, kasar da Allah ya sanya alheri mai yawa a cikinta ga halitta baki daya, al'alamin dukkan halitta, wato su ne Allah ya albarka ga wannan kasar domin su. Wannan kasar ba wata kasa bace illa kasar Sham, kasar Palestine. Allah ya yi ta ambatanta da albarka, kamar yadda ya faɗa a cikin kisar annabi Sulaiman, yadda za mu zo mu gani a cikin wannan surar, cewa Allah ya hore masa iska tana kai shi zuwa ga kasar da yake barakna fiha. Kuma Allah madaukakin sarki a suratul Isra yace ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu, ya zuwa ga masallaci mafi nisa wanda muka yi albarka a kewaye da shi. Menene albarkar Sham? Menene albarkar Palestine? Albarkar Sham shine Allah ya sanya mata wato ni'ima ta abinci, ni'imar abinci, abdul zaitun, kasar zaitun. Shi yasa ma Allah ya rantsa da watini waz zaitun, kasar tini waz zaitun, atin bauri da zaitun, kuma wannan dan itacen da yake da mai, wanda mansa ya fi kowane mai lafiya. Shi mansa ba shi da cholesterol, ba shi da wannan kitsan da yake cutar zuciya. Shi yasa mutanen da suke nan sun fi kowaɗanne mutane rashin cutar zuci, saboda wannan kitsan da yake samun jijiya su ba su da shi, don da shi suke cin abinci, da shi suke girki, da shi suke suya, duk wani abu da wannan man suke yi. To kasar zaitun ita ce kasar Sham, zaitun ɗinsu ya fi kowanne lafiya. To Allah ya yi ma wannan kasa da wannan albarka, kuma Allah ya mata albarkar koguna. Akwai koguna masu yawa a cikin kasar, wanda amma kuma yanzu saboda barnar da mutane suke yi shine babban rigimar kasar wato Asham. Suna cewa rigimar da za a yi nan gaba rigima ce akan ruwa, kamar yadda Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ya jujo ma jujo za su shanye ruwan koguna. To ya fara Asham rigimar yanzu da ake yi akan ruwa, ɗaya daga cikin rigingimin da yake ƙarƙashin fitinar Isra'ila da Palestine, akwai rigima akan ruwa. To amma Allah ya yi ma wannan ƙasa albarka da koguna tun a da. To sannan albarka ta uku, yawan annabawa. Allah ya aiko annabawa tili a cikin wannan ƙasa, babu ƙasar da Allah ya aiko annabawa masu yawa kamar ta. Saboda haka Allah ya yi mata albarka. Kaga dai annabi Ibrahim da annabawan bani Isra'il ka ci kaɗusu duk a nan suke, tun daga annabi Ishaq da annabi Yaqub da annabi Yusuf da ƴan uwansa wal asbab, annabi Musa da annabi Harun da annabi Dawud da annabi Sulaiman da annabi da annabi Zulkifil da annabi Zakariya da annabi Yahya, duk annabawan nan da ambatonsu ya zo a cikin Alkur'ani, yawansu dukkaninsu annabawan bani Isra'il ne a Sham aka aiko su, in banda annabi Nuhu da Hudu da Salih da annabi Isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ne aka aiko su a wajen kasar Sham. Hatta annabi Shu'aib shi ma yana daga cikin annabawan da aka aiko a Sham, domin Madyan tana daga cikin Sham. To Allah ya tsirar da shi da Lut, an ambaci annabi Lut saboda kasancewar yayi wannan tafiya tare da annabi Ibrahim. An ce annabi Ibrahim, wannan fitar tsirar da Allah ya yi ma annabi Ibrahim shine ita ce hijira ta farko, mutum ya gudu da addininsa ya zuwa ga inda zai je yayi addini, ya bar kasar da ake bautar wannan Allah, inda ake masa tsangwama akan bin Allah, ya zuwa ga inda zai samu ƴancin yayi addini, ita ce hijira. To annabi Ibrahim abubuwa da dama shine farkon wanda yayi, shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, thumma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifa, sannan muka yi wahayi gare ka ka bi tafarkin addinin annabi Ibrahim wanda yake mai karkata ga barin shirka mai tsayuwa akan tafarkin tauhidi. Daga cikin tafarkinsa shine farkon wanda ya hijira, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sahunsa ya hijira daga Makka zuwa Madina. kamar yanda shi ya hijira daga Ur kasar Iraq ya zuwa ga Palestine ya zuwa ga a kasar Sham wanda anan ya rasu ana cewa a Madinatu Khalil inda ake cewa Hebron anan kabarin sa yake amma kamar da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake fada ba wanda ya san haka dai ake fada amma ba wanda ya san kabarin Annabi Ibrahim Khalilur Rahman don babu kabarin wani annabi da aka sani in ba kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba a Masjid al-Aqsa bane a Madinatu Khalil ne akwai a cikin wani kogo anan suke cewa anan ne kabarin Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq da Annabi Yaqub har yanzu masu zuwa ziyara Isra'ila suna zuwa nan wajen a Madinatu Khalil Hebron anan take na'am wa habna to Allah madaukakin sarki ya bayyana tsirar da yayi ma Annabi tsirar da Annabi Ibrahim da yayi da kuma albarkar abin da yayi na wannan ibada ta hijira wanda aurare shi yasa wato Allah ya ta'ambatanta aurare da dama na Al-Qur'ani kun ga anan ya fadi yace wa najaynahu wa lutan a cikin suratul ankabut yace qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim a cikin suratul safar yace inni dhahibun ila rabbi sayahdi di domin nuna muhimmancin wannan wato bayan Allah ya tsirar da Annabi Ibrahim ya kubuta daga kunan wuta to sai kuma Allah ya fitar da shi yace to yace shi zai bar wannan gari ya zuwa ga inda zai bauta ma Ubangiji sai shi yasa yace wannan wai ana wai saboda maganar sanyi da aka yi wai sharifai wai su da sanyi za a yi musu azaba to ai wannan batun sharifai inda ake fada wannan kusuran mu ce mu anan mu ne muke da wannan tasuniya da ake maganar sharu kauri kauri mu ne mu kusuran mu ce anan sharifai a sauran wurare ba a san cewa wai wuta ba ta taba su wannan wani abu ne da ban surkullan mu ne nan kasar mu ba shi da asali ba addini ba inda za ka san cewa ba addini ba ne sharifan sauran wurare su ba su da wannan ai ba anan ne sharifan suke ba asalin sharifan ai inda aka tsare sharifta ake iya yi ai a kasar Morocco ne inda sarakunan su suke sharifai din tabbatattu da kasar Jordan inda sarakunan su suke sharifai tabbatattu da kasar Yemen ta kudu wanda yake tsan kwace musu mulki wanda ake musu tu lokacin tun lokacin abin nan sarki tun lokacin 1960s lokacin da ake musu kudin ɗin communist suka yi musu ku waɗannan husainiyun ne su ma sharifai ne kuma su ne suke tabbatar da sharufta ga mutum na taba gaya muku kan cewar akwai mutane wanda yake na san su wanda in ana so a tabbatar da sharuftar mutum sai an je an samu ya tura ga silsilarsa ta iyayensa sannan a je Yemen a tabbatar a buga masa stamp a je Jordan a buga masa stamp a je Morocco a buga masa stamp to in aka yi wannan an san cewa wannan sharu ne a wannan sharif ne ba zai yi ba abinda duk ake yi wakafi na sharifai zai tabbata a gare shi kuma wato shi wanda fa aka ce akwai dan daki na da zauna tare da shi dakin mu daya shi daga cikin sarakunan Yemen ne daga cikin sulalarsu ne Husaini ne sosai sharu ne sharif ne amma idan tashin hankalinsa in aka zo masallaci haka yake kunshe dan dabinansa cikin azumi saboda shimfidar da ake kiran mutane su zo su bude baki yace bai san ta sadaka ba bai san ta kyauta ba su kuma an haranta musu sadaka saboda haka ba zai iya cin abinci a nan wajen ba ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ne ya tsinci dabino ya sa a bakinsa na sadaka amma ya kifa shi ya rinka dukan bayansa sai da ya amayar da shi yace ba mu sadaka ba ta halatta a gare mu dan kankanin yaro amma mu ko nan mu sadakar suke nema mu sadakar suke nema na wa habna la
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة
Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kuma muka bashi wato shi annabi ibrahim ishaq wato da ishaq wa yaqub da kuma dan ishaq din shine yaqub jika kenan nafila kari akan abin da ya nema domin shi da ya bar mutanansa sai ce rabbi habli minas salihin Allah ka bani daga salihan bayi yaya fa basharnahu bi gulamin halim muka yi masa bishara da da wanda yake mai hankali mai ilimi shine annabi isma'il to yaro addu'arsa akan annabi isma'il ne to da bai roki na ishaq ba sai Allah ya bashi nafila wato kari akan ma abinda bai roka ba shi yasa nafila din nan tana komawa zuwa ga ishaq da yaqub abisa sahihin abisa abinda yake mafi inganci muka bashi ishaq da yaqub kari domin nafila ma'anar ta kari yanzu kamar nafila a sallah kari akan farilla ce wato kari akan asalin abin da ya nema na zuriya dai ba zuriya mai albarka mai tsarki sai muka kara masa ma da ishaq da yaqub wanda bai nema ba wa kullan ja'alna salihin kowanne daga cikin su kuma da shi annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub duk mun sanya su salihai waɗansu sun kara hadda lot tunda ambatansa shi ma ya zo amma shi lot ai saboda za a ambace shi innahu minas salihin anan gaba sai ya shi yasa yafi ingancin ka fassara shi da cewa wa kullan ja'alna salihin dukkaninsu ana nufin da annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub mun sanya su salihai wato a kashin kansu mutanen kirki ne to kawai kuma ba kuma kawai mun sanya su salihai ba Allah sai ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina kuma muka sanya su jagorori na alheri da suke shiryarwa da umarninmu wato da wahayinmu wa auhayna ilayhim kuma muka yi wahayi zuwa gare su fi'lan khairat da su aikata wato muka yi wahayin aikata ayyukan alkhairi a gare su shine ayyuka da shari'o'i wa iqamas sala da tsayar da sallah wa ita'az zakka da bada zakka tare da cewar tsayar da sallah da bada zakka suna daga cikin fi'lan khairat suna daga cikin ayyukan alkhairi amma Allah ya sake maimaita su domin ya nuna muhimmancin su saboda tsayar da sallah shine abin da zai gyara dan adam domin shine zai gyara zuciyarsa ya hana shi aikata alfahsha da munkari bada zakka kuma ita za ta gyara al'umar dan adam ita ce za ta sa a samu al'umma mai tsarki mai tausayi mai taimako da juna wanda kuma za a rinka samun dukiya ba ta rinka yawo tsakanin mawadata ba ta rinka raduwa a cikin al'umma waɗanda suke ba su da shi ana dago su su ma suna zamantowa masu shi ba ya zamanto al'umma ta zamanto masu samu suna da shi marasa samu kuma dahir suna cikin talauci ba to albarkar zakka kenan shi yasa ambaton waɗannan yake da amfani da su ne ake inganta rayuwar jama'a da su ne ake inganta rayuwar al'umma wanda ya nuna dukkan wani gyara da ya zo ma al'umma a hannun annabawa ya kasance waɗannan annabawa ne ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba su to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su da ambato ya ce wa kanu lana abidi kuma sun kasance masu bauta ne gare mu mu kadai shine abinda suke fice da shi tauhidi abinda suke fice da shi kadai ta Allah sun kasance masu bauta ne gare mu kadai abinda suka zo suka tabbatar da shi ga al'umma kenan suka ba mu al'umma tauhidi shi yasa ko ina Allah yake ta fadan millata ibrahima hanifa hanyar annabi ibrahim wanda yake mai kaucewa ga barin shirka a cikin wannan na cewar Allah madaukakin sarki bayan yayi yabo gare su cewa su salih ya sanya su sun zamanto salihai bai ce kuma sun zamanto masu wato limaman shari'a ba jagororin shari'a sai ce kuma muka sanya su dan ya nuna kan cewar dan kai ka gyaru kawai wannan ba shine cika ba cika shine bayan ka gyaru kuma Allah madaukakin sarki yayi maka shirin da zaka zamanto mai shiryar da wadansu domin wannan shine cika ba kai ka kyautata ba tsakaninka da Allah kana salihanci a'a kuma ya zamanto kan cewa ingancin rayuwarka ya zamanto yana kaiwa ya zuwa ga shiryar da wadansu domin wannan shine abinda ake nema abinda Allah ya ba mu annabawa kenan kuma Allah ya ce suna shiryarwa ga umarninmu menene umarnin Allah wahayi to shiryarwa ya zuwa ga Allah wanda ana yin ta ne da sultani daga Allah sultani shine annabi to sai kuma magadan annabawa shine ilimin da magadan annabawa suka samu shine malamai malamai su ma suna shiryarwa ne da umarnin Allah na kan cewar shine bin shari'ar annabawa dan haka wannan shine matsayi da aka fi komai so Allah ya koya mana mu rinka roƙon Allah wannan waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah yana daga cikin addu'o'in sayyidina Abdullahi ibn Umar kuma wannan daga cikin wannan abinda wani darasi da zamu dauka shine yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka roƙe yake daga cikin addu'o'in da ya koya mana mu rinka yi wannan fi'ilul khairat inda Allah ya ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka roƙan Allah wannan Allahumma inni as'aluka fi'ilul khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun Allah ina roƙanka aikata ayyukan alkhairi da barin ayyukan munkari da san miskinai kuma idan ka nufi wata fitina ga mutane to ka dauki raina bana cikin waɗanda fitinan ta shafe su to kaga wannan addu'a ce wanda aka yi ittibasin ta daga irin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya annabawan annabi Ibrahim da annabi Yaqub da annabi Ishaq annabi Isa da annabi Yaqub dama kuma Allah ya ce fa bihudahu muqtadi da shari'ar su kai koyi Allah ya sanya mu akan wannan shari'a Allah ya dauki rayukan mu akan ta Allah ya tashe mu a cikin jama'ar su sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai ɗan uwan mu Alhaji Dalladi mahaifiyarsa ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya haka nan ba ɗan uwan mu Marwan har yanzu yana asibiti muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya dukkan ƴan uwan mu wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda suka yi mana wasiya da wanda ba su yi mana wasiya ba Allah kai ne mafi sani da halin su Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ba mu albarkacin sauran kwanakin wannan wata Allah ka sa mu dace da kyakkyawar ibada a cikin wannan wata Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka karbi ibadan mu Allah ka kusantar da mu zuwa ga alqur'ani Allah ka sanya wannan kusanci da ka ba mu na da zuwa ga alqur'ani a wannan wata ya dore a rayuwar mu baki daya Allah ka haramta mana albarkar alqur'ani a rayuwar mu ka ba mu albarkar sa lokacin mutuwar mu ka ba mu albarkar sa a cikin kaburburan mu da lokacin tashin mu da lokacin kekere sirati da lokacin shiga aljanna Allah madaukaki Allah ya muna roƙonka da ka sanya mu dace da shaidar lailatul qadr da tsayuwar sa ta fuskar da ya dace da yardarka ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين